إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Talata 16 ga watan Al-Muharram Hijira na da 1422 wanda ya daidai da 9 ga watan April shekara ta 2001 muna karatun littafin As-Sarim al-Bakkar fi tasaddi li sahrat al-Ashrar na babban malami Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Littafin nan littafi ne da yake yakin bokaye da ƴan sihiri da ƴan dabo da masu rufa ido da ƴan shafi mulera da masu cultism da masu ainihin juju da cin kai da sauransu. Bayan littafin ya gama tona asirin waɗannan sai ce duk asirin da suka yi ga yadda za a je a karya, sannan kuma sai dawo ya ce ai ma bayan haka ga kuma tahsinatun riddat sihiri, ga ainihin katangu game da sihiri, ga maganin sihiri. Tun kafin ai sihirin ka dai ji can in an yi ya ce ga yadda ake lalatawa, to kai da ba ai wa baya za kai ka zauna lafiya. Shi ne malamin yake kawo mana ɗaya bayan ɗaya har ya kawo mana ka'ida ta tara, ya ce neman tsari daga shaitan da sharri da duk wani mugun abu yayin jima'i. To shi ne muke karatu inda hadisin Ibnu Abbas annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa law anna ahadakum idza ata ahlahu, da ɗayanku in ya zakke wa iyalin shi. Shi ne malamin akasa ya fassara ma'ana ai jama ahlahu, kamar yadda zamu zo mu sake ji insha Allah. To wannan kalmar ahlu ta'liqin da nake maka kasar na 73 ya kare, shi ne muka sanya kasar na 74. Shi ne kalmar ahlu kalma ce wadda take tana da fadi, ta hado iyalanka, matanka, ƴaƴanka da duk iyayenka, kalmar tana da fadin haka. Akwai inda fadin ta kuma yakan takaitu akan mutan gidanka, sai muka ce amma gashi anan annabi ya amfani da kalmar ahlu akan matarka ita kadai, dan ya ce law anna ahadakum idza ata ahlahu, da ɗayan ku in ya zakke wa matar shi. Amma sai ce iyalan shi, shin iyalanka za ka zo saduwa da ƴarka ne, za ka zo saduwa da matar ɗanka? Ashe me ake nufi da ahlu anan? Shine matarka. Sai nace to wannan ke bayyana jahiltar da shi'a suka yi wa addinin musulunci, yayin da suka ce ai in an ce ahlul baiti ko ahlul baiti, wai banda ƴan gidan annabi, banda matan annabi sallallahu alaihi wasallam, wai a ƴaƴan annabi ma da jikokin shi, wai sai Aliyu da Fatima, Hassan da Hussein, wai su kadai ne ahlul baiti. Nace to babu shakka wannan karo da shari'a ne sakamakon ainihin baubauci, domin shi'anci da ya samu ƙarfi a Iran, Iran su ne gwarawan farko mutanen Farisa da musulunci ko Larabawa suka yi karo da su. To duk mutumin da ya samu kanshi a halin baubauci da kasancewar shi bitsani ko kuma danke, to sai ya zan yana fassara wadda take ba daidai. Amma in ba haka ba, kalmar ahli yaushe za a ce iyali amma a ce banda matan mai gida? To wannan baubauci ne. Wasu kuma jahilci ne ya same su, amma jahilcin da ake kira al-jahlu ainihin wato al-murakkab, wato jahilci ne wanda ka iya karatu da rubutu, kana iya neman rikicin ilimi, amma da an kai baka iya tagawa. Shi ne sai suka ce ai ga hadisin kisa, annabi ya tattaro Fatima da Aliyu da Hassan da Hussein ya ce Allahumma ha'ula'i ahlu bayti, ai Allah waɗannan ne mutanen gidana. Wannan baya nuna cewa su kaɗai ne za su zama mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Malamai suka ce ai wannan ma annabi ya yi haka ne dan ya rusa tunanin mutane, domin a irin tunanin mutane sirikinka da ke auren ƴarka ba ka saka shi cikin jirangiyar mutan gidanka, haka ne? A irin tunanin mutane ƴarka da ka aurar da ita tana gidan miji, in an ce mutan gidanka tunani zai zuwa kanka, balle jikokinka waɗanda ƴarka ta haifa ba wanda ke tunanin waɗannan mutan gidanka. Sai annabi ya ce a'a, waɗannan duk da ana ganin ba su cikin mutan gida, to amma ni har yanzu suna. Aliyu ba matsayin sirki kawai yake da shi ba, Fatima ba wai matsayin ƴace ta je ta aure ba, Hassan da Hussein ba matsayin jikoki ba kawai, a'a hum suna nan cikin ahlul baiti. Wannan shi ne malamai ilimin usuli suke kira zikru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkidu wa la yukhassisu, ambaton wani bangare ne daga cikin bangarori masu yawa, ƙarfafa ne ba warewa ba ne. Ma'ana yanzu da ainihin za ka dubi ɗanka, ana wani taro ya ka ce kowa ya zo da ɗan shi ya zo ya tsaya a matsayin PTA taron iyayen yara a makaranta, sai ka zo da ɗanka niwa shi ne ɗanka na bakwai, sai ka ce wannan yaron ya yi na ɗaya, ina baban ka miki shikenan sai aka ce to shikenan zauna sai aka zo ranka ya dade ina danka sai ka ce wannan ne dana shin yanzu wannan maganar tana hukunta shi kadai ne danka a duniya kana son ka bayyana a wannan halin da aka shiga wannan mahallin to wannan ne dana to shine duk ƴaƴan duniya duk ainihin wasu da ke wurin sai Annabi ya ware sai ya ce Allahumma ha'ula'i ahli ya Allah waɗannan mutane gidana ne zai nuna bayan su sauran ba muka gidan Annabi yanzu Al-Qasim Abbayyib Ibrahim Zainab Ummu Kulthum Ruqayya duk waɗannan ba ai gidan Annabi ba ahlul bait bane ai Khadija ma ba ahlul bait bace ya ku ɗan shi'a giyar wake kusa sha ko ta burkushe Khadija ake Khadija ba ta cikin ahlul bait duk wanda ya soke Khadija daga gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya lalata harka hatta mutu Annabi bai manta da ita ba kaso in aka zo aka sai ce ku je ku kai wa kawayen Khadija ku je ku kai wa kawayen Khadija tsohuwa din ta wata kwafta kwafta Annabi ya cire rawanin kanshi sai ya shimfida ya je tarbota sai ya zaunar da ita Aisha sai ta ce wai kai wannan wace irin tsohuwa ce kai abin nan ana hira ka tashi wata tsohuwa ka bata ta zauna da kanta man yanzu Allah ya ce kanat ta atina ayyama Khadija ai kawa Khadija ce tana ziyarar mu lokacin Khadija na da rai to wai kai wannan Khadija Allah bai canza maka wadda ta fita ba ka za ka za mata ta mutu ka auri bazawara kuma amma kai har yanzu abubuwa ku dai maza ka za ka za sai ce ke ki tsaya wallahi Allah bai canza mun wadda ta kai Khadija ba balle wadda ta fita bar ganin ke budurwa ce wannan matsala Aisha matsala ce ta social aspect matsalar yau da kullum ke rayuwa take duba budurwa ta fi bazawara dadin huda shi kuma annabi bawon ne ya dame shi Khadija da naje na ga mala'ika na taho a firgice ta ce kwantar da hankalinka Allah ba zai cutar da kai ba kai mutumin kirki ne kai ke yanzu in kika ga mala'ika ba gudu za a yi ba ka zo ka ce mataka na gama da mala'ika yau sai ta ce to ni dai gaskiya saboda Allah ka bar ni je gidan mu ka gani amma Khadija yazo yace ke yau na je kogon nan kuma in zai tafi kogon fa Khadija ce ke bashi kudi Khadija ke dafa mishi jamiya Khadija ce ke bashi kudin burodi duk alherin da zai zauna Khadija ce fa take bashi ran nan da ya tashi sai ya da mata da labari yana zuwa lilliƙe ni lilliƙe ni ina jin sani na rude sace lafiya yace na ga wani abu ne ya firgita ni ina tsoron ko aljami ne kada ya juya min da kwakwalwa kai mai da ni ma hukunci sace kalla sace sai ya fita kwantar da hankalin wallahi lan yu'tiya Allahu abada sace na rantse da Allah har abada Allah ba zai cutar da kai ba sai ta kawo abubuwan da koda a dabi'ance ka kula da su sai Allah ya tsare ka balle a dinance sace kana sadar da zumunci kana taimakon marayu galabaitattun mata kai ke kula da su sace duk me yin haka Allah ba zai cutar da shi ba amma ni ba malama ba komai a murde, ya ce to ga dan abu kuma in ka dan yi haka dai abubuwa za su yi daidai. To shikenan sai karba sai rinka rabawa, sai ana rabawa, shikenan sai tariƙar sai ta zo sai ta samu karbuwa a ƙasa. To ana nan a haka fa ake fa tariƙa kawai ake ta ba mutane. To shikenan sai aka je sai aka zo aka kawo shi an ci, sai kaga yaro ya tsalle ya shiga shi a wuce ce shi da dan ahlus sunna ne, sai zama dan shi'a. Saboda me? Saboda ya ga gazawar shi'a, ka ga gazawar iyayenka yan tariƙa sun bar ainihin sunna, ka ga gazawar iyayenka yan tariƙa kuma ka ga gazawar tariƙa amma baka ga gazawar sunna. Dan ba a samu ahlus sunna a Najeriya, ahlus sunna bi ma'anar kalima a Najeriya ba, wallahi sai kuma shekaru biyar ko hudu da sauki aka fara tsantsar sunna a tsantsar sunna. Dan shekaru 20-25 da suka wuce ana kira ne zuwa ga jimillar sunna a zo a bar bid'a, amma a jimillance ake, amma dalla-dalla ba a san me ke sunna ba. Shi ya sa san da sunna ta zo gaskiya da gaskiya, da dama daga waɗanda suke kira zuwa gare ta kuma sai suka ga kai su ba da sun san haka take ma da ba su ce ba. To ashe yaushe ne za ka ce wai kai da ɗan ahlus sunna ne? A'a, sai kake kai da ɗan ƴan ɗariƙa, sannan ɗariƙa kuke a gidanku yanzu sai ka shiga shi'a. To amma tsantsar sunna ba yadda za a yi ɗan sunna ya koma shi'a, babu, ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma ku kawo ƙwaya ɗaya wanda ya san sunna, ya san me ake nufi aqidar ahlus sunna, ya san me ake nufi da hadisi, me ake nufi da alqur'ani, ya ake cire ilmomin su, ya san su a yadda suke, kuma ya koma shi. A babu wannan a tarihin musulunci gaba ɗaya. Amma in ka ce akwai, ka kawo da ilimi, ka kawo da ilimi, ba zai yiwu ka ɗanɗana zaƙin sunna ka iya komawa shi'a ba, ba zai yiwu ba. A to yaushe za a ce mutum ya je jami'a, ya bar ƙauyensa, ya je jami'a har yi digirin farko, ya yi masters, ya yi PhD, kuma a ce ya koma ƙauyensa yana zama gindin bishiya, yana shan palm wine, yana shan bam, yana cin gyaɗa, yana tsaye gumi, yaushe zai iya haka? Ya gwammace zama area boy a cikin gari. To saboda haka ku san wannan, ya ku ƴan shi'a, ku daina cewa da ku ƴan ahlus sunna ne suka koma shi'a. A da can ɗariƙa ake yi a ƙasa, da bid'a, da zalunci, da maguzanci. Daga baya sai shi'a ta zo, sannan sunna ta zo. To duk wanda ka ga ya bar ainihin wato abin da yake ya koma ma shi'a, to abin da yake ba sunna ba. Yasa ku je ku yi nazari da kyau ku gani abin da za a yi. In babanka malami ne, kana ganin yanzu kai ɗan shi'a ne, kana ganin wai shi malamin ahlus sunna ne, ka je ka bincika ka gani shin ya san abin da ake nufi da sunna tukuna, ko ko dai rubutun sha yake da guru da laya da wazifa. To ai wazifa ba sunna ba ce. Sai sa mutane su gane wannan, ba wanda zai kama sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barka. Ka karanta hadisin Bukhari mana, hadisin Abu Sufyan da hadisin Sulh al-Hudaybiyah, ka karanta kai hadisin Abu Sufyan. Abinda aka tambaye Abu Sufyan, shin wanda bi ya bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dawowa ya bar shi? Yace sam ba sa bari, duk wahalar duniya ba sa bari, raguwa suke ko karuwa yake karuwa suke. Karanta hadisin a kitabu Badi al-Wahi, karanta hadisin a cikin kitabu Sharh kuma dangane da Sulh al-Hudaybiyah. Duk wanda Annabi ya sallama shi ko da an koma da shi wurin kafirai ba zai taɓa rudda ba. Karanta tarihin shi a cikin Hubayb al-Ansari a cikin Bukhari, sahabin Annabi ne aka kama shi ana tsaga jikin shi da reza za a kashe shi, aka ce da Muhammadin ka ake wa haka ya za ka yi? Yace Allah ya tsare shi, ban san in ji labarin kayama ta soke shi a yau, wahala ba ta sa su bar addini. Karanta tarihin Bilal, tun yana iya karanta qul huwallahu har ya dawo bai iyawa, sai Allah Allah har kalmar ta gagara, amma ya ƙi bai bar addini. Ba wanda zai kama tsantsar sunna in dai irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya barta. Duk waɗannan da kake jin suna cewa su ɗan ahlus sunna ne, yanzu sun dawo sun koma ɗariƙa, ko sun dawo sun daina, ko sun zama ƴan iska, ko sun zama ƴan kaza, dama fa ba ahlus sunna ba ne, ba su cancanci kalmar. Amma gardagar ɗan ahlus sunna ɗin ba ja da baya, Allah ya shiryar da mu. Saboda haka kun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce شين مالا يتي التحصين عند الجماع عن ابن عباس أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله
wannan da sunan ka muke fara, Allah ka nesantar da shetan daga gare mu, wato ka nesantar da mu daga shetan, mu ka nesanta mu zan mun bi nesa daga shetan, sannan wajannibi shaytana ma rabbaka, shi kuma shetan ka nesanta shi daga arzikin da zaka ba mu nada. Jama'a mun ji yadda addu'an nan ta hado sama da kafa ku, ta hado ku iyayen, ta tabo arzikin da za a samu. Dubi ba su ce ba, Allah ka raba mu da shedan, ka raba dan da za ka ba mu, sai suka ce arzikin da za ka ba mu. Don ta iya yiwuwa dan nan ya zan ba daya bane, ya iya yiwuwa dan nan ya zan ta hanyar shi za su samu wani arzikin duniya, ma'ana duk arzikin da za su samu ta hanyar wannan jima'in Allah ya raba shedan da shi. Dan Allah, akwai addu'a da ta kai roman wannan, me yiwuwa ka haifi dan sai bude maka kamfanin jirgin sama. To tun ran da za a yi jima'in da za a zuba maniyin ya shiga cikin mahaifar uwar shi, kace Allah ya raba ka da shedan kai da uwar, Allah ya ainihin raba arzikin da zai ba ku tun daga dan har abin duk da za ka samu ta hanyar dan daga shedan. To yanzu irin wannan addu'a ana koya yan dariƙa ita a da, ina kuke kutu babban yan dariƙa, ku zo an koya muku wannan, an koya muku wannan, ashe ba koya muku sunna, ashe ba mamaki in kun gaji a ganin iska, ka je ka samu wani dukki da baka ganin shi ba. Gaskiya ake faɗi, ba an ci a faɗi gaskiya ba, an ci a faɗi gaskiya. Kuma tun muna ran muna zuwa karatu sai ake, Allah ya sa karatun naku ya zama na tsoron Allah. To karatun tsoron Allah shi ne a faɗi gaskiya. An koya muku wannan addu'a da kije, ba a koya muku ba, karatu aka yi ta koya muku irin nan na wazifa. Diwani za ka samu da kije ya haddace rabin diwani, dustur kullum karanta diwanin ka, diwanin ka wala ha me ke ciki, salati ne da addu'a ga shugaba eh da uran kowa san shugaban kasa ne, uran shugaban kasa uran kowa san 1966 aka shi shugaban kasa uran kaulaha da yaje ya same shi a Lagos, shi ya faɗa da kanshi in sharri nake mishi Allah ya mun duk abin da yake wa masharanci, ku je ku karanta diwanin dan dariƙa suke cewa da kansu. Yaje ya samu uran sa a Lagos, ina cewa uran su ne haka haka ya mahauta suke cewa tunda ba su iya karatun daidai ba, amma iran su ne sunan shi agui iran su, amma ba wuce in ka ce agui iran su bai sani ba uran su. Yaje ya samu uran su, ya ce uran su ya faɗi duk abin da yake so, uran su ya ce abin da yake so shi ne ya daɗe a kan mulki. Sai kaula ha ya ce shekara ɗari, sai uran su ya ce a ƙara mai, sai ce ya ƙara ƙara mishi. Sai ya hawo jirgin sama daga can Lagos zai taho zai wuce ainihin Kano, a lokacin malam Yahuza mai littafin ainihin wato wannan Fatihul Jawad sharhin askari yana nan a Zaria, shi ne ke shehin tariƙa, shi ke muqaddamin da shi ke raba. Da ya zo yana kan jirgin sama duk ya ce mutanen Zaria gafara, gaba ɗaya an yi musu gafara. Shi ya faɗa da kansa a cikin diwanin, if you want me to prove I can prove it, in kuna son kawo sai a zo da shi. Ya bar Lagos kenan ya koma kasar su, da mako biyu aka yi juyin mulki aka kashe uran su, madadin shekara 100, madadin tazarce sai tazarce mishi kabari. Kaje ka karanta diwanin shi bare na daya kenan, in kuma kana so kaje ka samu wani kasar da aka yi annan anguwar aka yi shi shekaru 21 da kauce 1980 Sidi At-Tahiru lokacin yana cikin izala kafin ya rufe bari, shi da kanshi sai da ya waƙen ma gaban tunda su kaulaha su suka tafi kaulaha, su ya koya wa diwani ya yi waƙen duk gaba ɗaya duk Zaria nan lokacin, an haife mu ko ba a haife mu ba, duk ya yi ya ko gafara yake duk gaba ɗaya albarkacin malam Yahuza. Shi kuma iran shi bayan an gafarta mishi zunuban shi gaba ɗaya kuma shi kenan shekara 100 daga ɗarin ma ta zarce karanta ta gari. To abinda aka koya musu ke, ba a koya musu irin waɗannan addu'o'in, za ku yi mamaki in ainihin wato an haifi ɗa ya zama ɗan iska na ɗaya kenan. Na biyu, duk wanda ya san abin da aka yi a shekarun baya a ɗarika ba a yanzu ba, don kayan rufin ba kuma sakamakon alheri da izala ta kawo, su da zagin izala, amma wallahi izala ta fi musu alheri fiye da ɗarika. Gashin munkiri, duk ɗan ɗarikan da ya ce kira gashin munkiri ba to ɗayan abu biyu, ko dai ɗan ɗarika ba ko kuma ɗan bana bakwai, an gama cirewa sannan aka haife shi, ko kuma bai san ko na sani ya yi tsini ne. Ka karanta littafin Risalatu Da'i ila Sunna والزجر عن الجدعة كمالا عبد الصمد بكتنين يجي littafin a Sheikh Iyas al-Sirgali wanda yake malami ne a cikin jami'ar Bayero talibin kaulaha ne a gidan kaulaha yake ne shi da kansa ya rubuta wannan littafin ba a koya musu addini ba abubuwan da aka yi ta koya musu in muna faɗi a yanzu suke zagin su nake yaushe zamu zagi dan iska ne yake zagi mu ko ba yan iska ba amma alheri ne ya zo muku litunzira man kana hayya litunzira qauman unzira aba'uhum wa hum ghafilun wa azi ake muku da alqur'ani da hadisi wa azin da iyaye da kakanni ba su samu wannan zatan ba haka Allah yake wa Qurayshawa da sauran kafiran duniya yace wannan qur'ani da ake muku wa azi kuna ta fushi da shi ane muku wa azi ne don surayayyu qur'ani ba zai amfana da wanda ya riga ya mutu ba tunda baya ji ka riga ka mutu kana laifi ko kana kafirci ko an yi maka fidda ko an doke maka ba zai ba amma kai da ke da rai sai Allah yake li yunzira man kana hayya kai da kake da rai an yi maka wa'azi sannan sai Allah yake li tunzira qauman ma unzira aba'uhu fa hum ghafilun kai da aka sauka wa da qur'ani nan kai malam ne wa'azi ka dauki qur'ani kai wa'azi da shi ga suwa ga mutanen da iyayen su da kakannin su ba su samu wannan gatan ba alheri bane mu kanmu da aka haifa ba da nisa din nan ba mun tashi mun ga irin abin da ake amince ai ba addini ake in shehun nan sun zo ne ake tura musu mata ake kyawawa jajaye su tura musu gashin miki mu mun san ana haka annan ashe ba sharri ne ake yi to irin ƴaƴan da aka haifa irin waɗannan suka tashi a irin wannan sun zo kun shiga shi'a daga baya za su ce wai suna sunna ne wannan sunna ce akwai inda sunna ta ce wai akwai wani gashi a gaban mace wannan gashi wai muntiri ne wai mugun gashi ne guda ɗaya ne kuma ba wanda ya san wannan gashi ko shi dan haka in mata ta sun in shehi ya sauka sai kowa yana wawatu shehi ya sa mishi albarka dan a cire gashin mace wannan ba addini bane ba addini bane kuma izala ta samu ladan ku wallahi tallahi duk wanda zai zaki izala ya zaki izala amma wallahi izala ta samu ladan shi kai dan dariqa ne kai dan shi'a ne kai dan ko har kirsa izala ta samu ladan shi kowa ya koma cikin hayyacin shi a kafan nan cewa ba a magana sai da dalili ai wannan yasa muke wa ƴan kungiyar izala nasiha cewa wannan fa ita ce ta izala kar ka koma kana aiki da bid'a kar ka koma kana suka kuma kar ka koma ana faɗa da kai abin da yake daidai a tsaya akan tare da dalili dalili na ilimi a littafi to da jama'a musulmi wallahi ko
bai san wannan
to irin waɗannan addu'o'in su ne ake gwagwarmaya yanzu kai duk da sun riga sun gajiyar da kai sun bubbuge gwiwa ka dariƙa amma manzon Allah bai watsi da kai ba yana nan tare da kai ka je ka zauna a koya maka wannan addu'a in ka kasa hadda cewa ka sa a rubuta maka in ka zo za ka kusanci matarka yayin da ka tuba kayanka duk sai ka ɗauko takarda bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana shikenan sai ka rungumi uwar gida sai ga an samu ɗa mai kyau amma ba haka ba wallahi sai a rinka samun ƴaƴan ta gaban hadari ai kun san ta gaban hadari kafin a hadarin ya ke Hausa ke a gani Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa annabi yake da a ce ɗayan ku zai faɗi haka faƙudiya bainahuma waladin sai aka kaddara samun ɗa a wannan saduwar lam yadurruhu shaytan ba zai iya cutar da ɗan ba jama'a kun ji fa addu'a ce fili ɗaya bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ya Allah da sunanka muke farawa ka raba mu da shaytan ka raba arzikin da baka ba mu da shaytan annabi yake wannan saduwar in Allah ya kaddara a samu ɗa shaytan ba zai iya cutar da wannan ɗan ba malaman islam malama ce amma ta je ta auri wanda yake ba malami ba shi yanzu bai ma san wannan addu'ar ba in ta nuna mishi muhimmancin ta bai sani ba to sai ya zama ita sai ta ce ko ta iya yin wannan a annabi cewa law anna ahadakum da a ce daya daga cikin ku za'a ta ahalahu me gida ne ke yin wannan addu'ar ba uwar gida ba kin ga in kwalama ta kai ki sai me kudi zaki aura sai me mukami sai ba addini ne da nake shari'a ba ta hana kike aure me kudi ba shari'a ba ta hana kike aure me mukami ba amma annabi cewa ya fazu farzi zati ce kanka ne mene addini ita ce ne mene addini to abinda ake gabatarwa ce in kaje ka samu yarinya ga ta nan sista ce mai kula da addini aka ce kuma babanta shine minista babanta shine pamphlet sai kace wannan gwai ba ke sama yaya kasa jama'a mun gano ya kasa mala yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a cikin mujalladin farko shafi na 291 fat yace ta duba fatul bari wa muslim haka nan muslim ma ya rawaito wannan hadisi jama'a kun ji wannan ainihin wato muhimmancin wannan addu'ar ainihin ke sannan sai malam yace wa qad zakara li jinniyyun ba'da ma aslam wani aljanni bayan da ya musulunta ya fada mu wa taba ila Allah bayan da ya tuba ya komo ga Allah wato wannan aljanni ya shiga cikin wani mutum yana cutar da shi Wahid Bali da yazo zai kore shi da izinin Allah shine sai shi aljannin yake gaya wa Wahid Bali annahu kana yushariku hadha ar-rajula al-marida min jama'atihi li zawjati cewa shi aljannin in mutumin yazo saduwa da matar shi shi aljannin sai su tarayya da wannan ainihin mai gidan wajen saduwa da matar me yasa sai shi aljannin yace li annahu lam yakun yaqulu hadha du'a saboda baya jin wannan addu'a iya ba baya fata addu'a bai ma san ta to yanzu jama'a kun ji wani fikin ba ma'ana in ka zo saduwa da matar ka da wannan addu'a ya zama kuma akwai wani shedani kusa da kai Allah ya ba shi iko sai ku yi tarayya sai ya zama ashe wannan danaka da za a same shi dan iska dan shan chalisho dan shan linda dan shakar kaza duk ake fuskancin nan da yake yana ba da haƙƙin wani ɓangaren shaɗanin uban shi tunda iyayen biyu yana da uba mutum yana da uba shaɗan to mutum yana da ɗabi'a ta ainihin munisa ita ce ɗabi'ar taushin hali saboda an halicci Adamu daga ainihin yumɓu yumɓu sanyi ne da shi shi kuma mutum ɗin an halicce shi daga mani sanyi bisa sanyi shi kuma shaɗanin aljanni fa an halicce shi daga bakin wuta to sai zama yanzu wannan dan ruwa biyu ne ba ma half cast ba domin half cast ne baki da fanke shi wannan dan ga mace ita ce uwar shi amma ubannin fa guda biyu ne daya wuta daya sanyi don haka kowa sai rinka tasiri a kan shi shi yasa sai kaga a ce yaro ya rika wuka ya yanka mutum biyar wuka ya ce wallahi sai in sha jinin ka ko kana shakka ne kana mimi da bakin kana son ka gudu sai ga ya sharba maka ita yace ba ya ga gani ne duk wanda yazo zai bashi hakuri sai fasi shi sai kashe shi yace sai ne kana duban idan shi kai ka san wannan ba mutum bane gaba daya ba mutum bane gaba daya idan shi bai kama da na mutane ba akwai musharaka shedanu tare da shi to gaskiya saboda Allah jama'a wajibi ne iyaye to amma me yake faruwa yau akwai ƴan mata da yawa sun tarbiyyantu tarbiyyar addini samari masu tarbiyyar addini in sun ta yamma neman auren su ba za a ba su wai sai an yi akwati kaza sai an yi akwati kaza bature da yau akwati ya shigo da shi Afirka ya yaudare mu akwati ne taya bai dace da Afirka ba domin akwati ne taya an yi shi ne domin tayoyin shi su gara shi sai a yi mishi hanci da za a rike shi kana tafiya kai da matarka ko kai da budurwarka kuna jan akwatin kai kana ja ita kuma tana jan dan kukuyan ku haka budurai tura suke to amma a Najeriya ina mota ta samu kyakkyawan titin da zaka bi balle akwatin mai daya sai ne gama mu da akwatin mai daya amma sai ake sai kai akwatin rigan mama sai kai akwatin skirt sai kai akwatin cosmetic sai kai akwatin atamfofi sai kai kaza wannan duk muna yaudarar kanmu ba wani abu bane aure shine ainihin yarjeje ta kosa ta hadiye yau ya hadiye yau sai suna tadi da in ana tadi tsakanin saurayi da buduwa sai kaga bainahuma bainal mashriqi wal maghrib wannan yana cikin kuma sannan ga wata ɗan kururuma an zo da ita ce wai ɗan zaman daki wata fara zuwa cikin dan asanta to amma yanzu sai zama a'a sai zo ya samu wani lungu sai samu wani dakali da yake waya ta lungu to sai je shiga wannan in ta zo shi kenan sai ta shi tana zuwa sai lungu ne take zauna da ita akan cinyar shi sai saka hannun shi sai ratiyo ka fada ta sai hannun shi ya dira kan nono ita kuma sai ta sakalo hannun ta cikin rigar shi sai ta rike azzakarin shi haka suke tafi to kuma ku ce wai aje ba za a haifi dan iska ba Allah yana ha'inta ne Allah baya ha'inta kuwa inna Allah la yazlimu an-nas shay'a walakin an-nas anfusahum yazlimun Allah baya cutar mutane ke cutar kansu ba shi dai malam yace fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kam ma'ana min al-qunub as-samina shin taskoki masu daraja masu tsada guda nawa muke da su mu musulmi mu ahlus sunna walakin la na'rifu qimata ha sai da mu san kimar ba mu san darajar yanzu wannan addu'ar da ta kyauta ta ji da ana karanta maka ta kyauta ta ji ana yada maka ita al-asbi ta kyauta ba sai sai ka kawo sadaka ba ba ko taro ga nan ka ji ka je kai sai karatun manzon Allah ba tsada abu mai daraja amma ba mu san matsayin shi Allah madaukakin sarki ya shirye mu isharar da ni mana a rabu a can da yake zikiri na takwa da malam yace ittijahul hayati zawjiyya bis salati fara rayuwa aure da sallah wani irin alheri ne babu a sallah jama'a a sallah akwai komawa ga Allah gaba daya zuciyarka ta tsarka koma ga Allah shi yasa aka ce duk mutumin da yake sallah in ya sake yayi waiwaye sai Allah ya sauda kai sai ba shi ma'ana da ka kabbarta sallah sai Allah ya jaka fuskar shi daidai da fuskar da yana kallon rahama ita ce gudana bakale dan haka aka ce kaka bar wani ya girma maka kar wani ya wuce ta gaban ka ya yanke kai da rahamar da kake tare da ita kai da kanka kar ka waiga in ka waiga Allah zai ba ka to aka ce rayuwar aure a fara ta da sannan kalmar girmama Allah da bakinka da bakin amaryarka kai da ita ku ce Allahu akbar sannan dubi hannunka da hannunka kowa ya ɗaga hannu ya fuskanci Allah yana nufin yayi faranda ga Allah sai aka ce an fara rayuwar aure da irin wannan sannan ka ku yaudar kanku an je GRE an yi fati an yi istanci an yi kaza an yi kaza nan kuma wai ustazai a zo a haɗa musu walima wallahi ba a yaudara Allah gaba to ma hiya tariqu sahih aw at tariqatu sahiha ila al walad as salih shin jama'a muslimi wata hanya ce ingantacciya ne da ake bi ne ake samun ainihin ƴaƴa na gari a kashin gaskiya saboda Allah zan yi mana so mun tabe ne kasan in yara suka kewaye ranar ko daren sallah din nan ana soya kaji ana niyyar sallah sai kaga ana dan mika musu dan tsami da ake dan tsamowa suna dan tattabawa wai ana kiran wannan so mun tabe kafin gari ya waye ranar sallah kuma cin dadi wane mutum wannan abubuwan da zan faɗa mana a yanzu insha Allah zai zama so mun tabe ne na ainihin wa'azin da za mu yi a ainihin ƙarshen watan nan in Allah madaukakin sarki ya so a can gangaren ainihin anguwar ƴan awaki da ke nan Muciya in Allah ya so muna fatan ya zama juma'ar ƙarshe ta ainihin wannan wata da muke ciki na watan Afrilu amma a taƙaice wata hanya ake bi ake samun ɗana gari in kuma ya zan an waye gari an zama la haula wala quwwata illa billahi an riga yanzu an samu ƴaƴayen ga su sun zama ƴaƴan agwagi sai dai iyayen su su bi su ba su bin iyayen an riga an samu ƴaƴan Allah bani karka ba mu ganin gobe an riga an samu ƴaƴan ta gaban hadari to an riga an samu ƴaƴan gaban Fatima lalatattu ya za a yi a gyara me ke kawo lalacewar su da farko dai wajibi ne a yi gini a kan ainihin wato aure ingantacce wanda ya zo a cikin alkur'ani da sunna domin shi aure rayuwa ce da ke mutunta mutum rayuwa ce da ke gyara al'ummar da ake zaune tare da su rayuwa ce da ke gyara dukkan duniya gaba daya babban misali shi yanzu kana alfahari da uwarka da ubanka sun haife ka ta hanyar aure amma dan da aka haife shi a gidan karuwai baya alfahari da inda aka haife al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi. To ya jama'ar musulmi, ashe in haka ne, duk sanda aka tayar ma aure, a san cewa abu na farko tukuna aure ibada. To ya addini yace ayi. Kar a shigo da al'adu, kar a shigo da bid'a. A rinka yin aure na ainihin sunna. A rinka samun matar da ta dace, a rinka samun ƴaƴan da suka dace. Matar da ta dace a same ta wacce take da kyakkyawan kula da addini. Shine hadisin dazu da muke ishara akai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akan auri mace dan kanta wani dan kyau yake neman mace sai ya samu kyakkyawa wata dan daraja da zaran an ce ubanta minista ne ko famtas ne ko ubanta ne kaza kaza sai ka ji jin munin da sai ce ide yake so wani yana yin aure ne dan ita da kanta tana da kudi wani yana auren ta dan ita da kanta ta ainihin kasance ita din mai mukami ce mai daraja ce sai Annabi ya ce amma ni ina baka shawarar ka auri mai addini in ba haka ba ina maka addu'a da Allah ya wulakanta ka in ka auri mace mara addini ka shiga talauci da fatarar da zaka koma sai kai kwabar kasa ko sai kai wahala zaka samu na abinci mace mai addini ake gabatarwa dan haka a san wannan to samun addini din nan shine ainihin abin da yake bukatuwa zuwa ga iyaye su tarbiyyar ƴaƴan tarbiyya din ta addini na gari to kuma tarbiyyar da tana da wahala shi yasa kaga sai da Allah ya sa hannu a ciki ya nuna ya zaka yi tarbiyya karanta suratul luqman kaji yadda Annabi Luqman ya zaunar da dan shi yake mai wasiya karanta sahihu muslim cikin kitabul adab kaga yadda Annabi yake bin kananan yara yana musu nasiha ga yadda ake cin abinci kar ka sa hannun hagu ba na dama in zaka ci kai bismillah ka ci gaban ka kaza kaza dinna dubba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake koyarwa har wa yau Annabi sallallahu alaihi wa sallam yaro ya shigo daki faga sai ya ce ya ma kai sallama ka nemi izini sannan an baka izini ka shigo yaro ya koma yayi sallama ya nemi izini aka amsa sallama shi aka ainihin bashi izini sannan ya shigo kaga duk wannan ana nuna mana ashe lallai ne sai an samu uwa da uba masu kula da addini za su iya tarbiyyar yadda za ka aura ta zama mai addini abu na farko shi abu na biyu ke ma ki lura da mai addini don ya tabbata cikin kyakkyawan hadisin Tirmidhi annabi yace idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in mutum yazo kun yarda da addinin shi da ɗabi'ar shi yana da kula da addini ne addini shine ibadoji zumuncin da ke tsakanin shi da Allah yana kula da shi menene ɗabi'a hudda da ke tsakanin shi da mutane yana kula da ita annabi yace ku daukar ku ba in ba haka ba za a waye gari an haifar da bala'i da musiba a cikin ƙasa wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne ku kalli tafsirin irwa'ul ghalib fi takhrij ahadith manar sabil mujallad na 6 babu shakka dangane da tabbaci da kyautatuwar wannan ainihin hadisi a ƙarƙashin wannan ashin aka hada da da ya masu addini an kasantar da kyakkyawan gidan da za ta haifar da kyawawan ƴaƴaye masu kyawawan ɗabi'a to amma yau in ka dubi al'umma mu sai ka ga akan akasin haka a ɗi al'adu a ɗibo kiristanci a ɗibo maguzanci a ɗibo bid'a a kawo cikin aure kuma daga ƙarshe a ce ana neman wai a zauna lafiya a ce ana neman ƴa na gari ku dubi yadda ayi ta kai wa ƴan mata ƴan boko yanzu sun ketara al'adun da suke da dama na iyayensu a'a wai yanzu har irin rigar ainihin da kiristoci ke sa wa amarya a coci sai ka ga ƴar musulmi an ɗauko ta ana ainihi na da ita amarya ce za a kai ta gidan ango da irin wannan riga farar riga ta ainihin ne ga ta nan da jela wajen ainihin inci 50 a ƙasa ɗabi'ar kiristoci a lokacin da su kuma samarin nawa ne ya talaka ya auri ɗa, Allah ya azurta shi da baya. ɗa nawa ce ɗar talakawa aka aure ta, Allah ya azurta ta, ya azurta iyayenta. To amma yanzu abin ya juye, yadda ɗan matan sai mai kuɗi suke so, haka su ma samarin fa yanzu sai an samu ɗan gidan jiji kaza, ɗan gidan famtas kaza, ɗan gidan hamsakin ɗan kasuwa kaza, wai saboda babbar jiwa ta faɗi. Tun ƙaramin jiwa ta fara faɗuwa, kun gani, sai a soye ta, a mai da ita soye, ko a mai da ita ragada da ko wanda bata isa a farfe su ba. Kuma abin da yake hallaka mutane ke dan haka mu san wannan. Sannan na biyu, in aje zaman auren nan kun dai ji yadda ake yi, kana shigowa ɗakin ka ga yadda sunna ce ta gama karanta, ayi sallah, ayi addu'a, ayi wa juna wasu yoyi, sannan a zauna a cikin tsarin da shari'ar musulunci ta tsara. Ana nan in aka samu ɗa nan da aka yi kitan nan shari'ar musulunci ta ba da haƙƙoƙi a kai shi, a nan ne ba za mu manta da ainihin wato wasiyar Umar ba, ko kuma matsalar da ta faru ainihin ga Umar da shi da wani dattijo ya zo ya kawo ɗan shi ya ce ɗan baya bin shi. Kai yaro, me yasa ba ka bin uban ka? Yaro yake gaskiya ne bin uban ka. To dan ne tsohuwar karuwa ba ma kujiya, dan Allah ka duba wannan, ya je ya samo magajiya a gidan karuwa, sannan ya same ta tsohuwar ba ma guza, abu biyu wanda ɗaya daga ciki na ƙasa ya ce ita ce ta haife shi, ya ce sannan da ya haifi ɗan bai sa mai suna kyakkyawa ba, bai mai tarbiyya ta gari. Umar ya ce dattijo haka ne, dattijo ke gaskiya ne, ya ce ki tashi ki ba mu, kar ku ɓata mana lokaci, sai ka wulaƙanta kanka, an ce wulaƙanta. Dan haka iyaye sai ku duba ku gani, yaushe ne za a samu irin wannan dagwalgwalo? Dubi irin abin da yanzu yake faruwa, wai saboda kan ya waye, shi ya yi boko, ita ta yi boko, shi ke nan kafin a yi aure sai ya je ta ɗurin ta, sai ita ma ta zo ta ɗure shi, ya kwana da ita, ya iskanci gaba da ita, ya ƙarshe sai a ce a yi duk Ibrahim, sai kuma a zo a samu ɗa, wai ana neman a samu ɗa na gari, wai Allah za a yi waye, ai malamai sun ce ba komai. Wannan ya rikice zai kai wa malamai. Sai haka ku san wannan, in aka haifi ɗan nan, shari'ar musulunci ta ɗora wasu haƙƙoƙi a kanka, kai uba game da shi. Haƙƙin farko shi ne duk abin da za ka yi mai hidima da shi ya zama. waje da sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin sunan kubra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin amalin yawm wa layla ya tabbatar da cewa da namiji da mace ranar bakwai sai a yi musu ainihin kafiya wannan kafiya babu shakka dukkan al'umma musamman waɗanda suke addini na musulunci da waɗanda suke da kansu ya waye sun hadu akan za a yi wa da namiji amma ƴan boko sun yi tawaye daga baya sun ce ban da mace me yasa wai turawa iyayen gidan sun bincika sun gane cewa kafiyar ƴaƴa mata tana ainihin wulakanta su ana tozartar da mata to abin da yake faruwa shi ne turawa suna da sharri sharrin da yake faruwa a gabashin Afirka shine kasashen Tanzania da makamantansu an samu maguzawa na kasar Tanzania wato African country in aka haifi ɗaya sai a bar ta sai ta girma gandareriya wata ce sai shekara 30 wata ma sai ta haihu sai a danne ta da ƙarfin tsiya tana ihu sai a zo a yi mata kafiya sannan shi wanda zai kafiyan nan wani sai ya sha wani magani da ya bugar da shi zai yi ba a cikin hayyacin shi yana yana a shari'a in yana turkulle mai waye zai zaftare gaban mace sai kaga an nuno su a CNN ana ainihin propaganda ana cewa dubi irin matan da dubi irin kafiyar ka wannan kafiyar ta saba wa rayuwa ta saba wa kaza ta saba wa kaza wannan sharrin shi ne sai turawa suke fitar da ainihin rahotanni yake yadawa kasashen Afirka gaba daya shikenan sai kaji ɗan bokon Najeriya su ma sun dauka in ka tafi ainihin Abuja akwai asibitin da tsohuwar matar shugaban kasa da ya gabata ta sa ainihin aka yi dan mata da yara sai aka kawo babban allo a kofar asibitin aka sa kai kai hankali kar ka kace ka bari a yi wa ƴarka kaciya duk wannan na da shi shi ne a BBC ya ta ji da wanke ajiya wanke Mrs. wanke sun fito suna suka game da kaciyar ƴaƴa mata to amma ni na samu kwararren likita wanda gaba ɗayan harkar likitancin shi akan yara ya karanta kwararren likita ne a wani asibiti daga cikin asibitocin jihar Delta a Warri mun yi hira da shi ya ce ƙarya ne cewa kafiyar ƴaƴa mata tana nan sai dai in an samu wanzamin da bai kware ba ya ce in ba haka ba kwararrun likitocin duniya sun tabbatar da cewa yi wa ainihin mace kafiya yana tabbatar da duka ta ainihin halittar yana tabbatar da gyara ɗabi'un ka shi yasa ƴarka mace ɗanka namiji a yi musu kafiya ranar bakwai to wannan mun gama da ƴan boko rewa kuma malikiya masu fikin su ce to ai kuma an ce yi ranar bakwai ɗin kuma yahudanci ne to ka ji fa aiki ya samu salafiya ga a gama da tura a dawo da ƴan fikin ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar bakwai ne wa hakan da mutum ya kafiya haka hadisin ya zo a cikin littafin sunan yusuf sai al-imam al-bayhaqi in ba ka da sunan kubra littafin fi fatul mawdud bi ahkam al mawlud na al imam ibn al qayyim in baka da shi karanta littafin min hadin muslim a cikin bab al fitra duk waɗannan suna tabbatar da ranar bakwai ake wa kafiya shi yasa in ba matsala ta faru ba ranar bakwai din nan ayi wa da namiji kafiya ayi wa ƴa ta mace kafiya aske gashin kanki da gashin kanta in ko ya zama mai yiwa an haifi yaron ba shi cikin lafiya kaga wannan kuma wata matsala ce za a iya jinkirtawa ran da biya warke sai a yi yanzu kai din nan da kake saurare na ƴarka ko ɗanka wanda yake ba a yi mishi kafiya ba ko ba a yi mata ba za a iya yi mata za a iya yi mishi kafiya domin ko da da girman shi za a iya mai kafiya annabi Ibrahim yana shekara 80 da wani abu ya zauna yawa kan shi kafiya dan haka namiji ne mace ce matukar an samu kwararren wanzami zai iya mishi kafiya to in aka samu kwararren wanzami ne zai mishi kafiya shikenan zai zauna cikin lafiya amma rashin yin kafiya ga ƴa mace musamman yana da haɗari shine abin da likitoci suke kira side effect akwai illar da zai haifar mata shine ko bai ta zama me yawan zinarki namiji ɗaya baya isar ta ai mutanen jihar Edo State su za su bada shaida akan haka gwamna Lodi Ogunmudia ai shi ya kawo doka saboda karuwanci a yau a cikin Benin City gaba ɗaya babu gidan kasuwa jahiliya dan abu ne ake reke yadda kaga kamar ballan dabino dabino an kaskure ballan a jikin ballan zaka ga akwai wani hanci na shi wanda kana ballo shi ke to a saman goran biyar farkin tsakiyar mutum akwai wannan abu za ga shi kamar kai kwararren wanzani da ya sa aska ko reza ko kuma ya tsinke ya tsaye shi kenan fa shi ne tsakiyar ba to amma a East African country irin su Tanzania da sauransu sai a je a samu wani mahaukaci ya sha giya sai je dauko adda sai zo ya fafe mutum ya ce ni wannan ke tafiyar da mata shi kenan turawa da haka suke yawo suna propaganda dan haka ya tabbata a cikin shari'ar musulunci ane wa dan namiji tafiya ane wa ainihin mace sannan in yaron ka ya taso sai ka ainihin fara lakana mishi kalmar shahada sannan ka ciyar da shi abu halal ka shayar da shi halal dan yayi ibada Allah ya karba dan yayi addu'a Allah ya karba kowa dai ya san hadisin wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu kai yanzu haram kake ci haram kake sha da san an ciyar da kai haram an shayar da kai halal yanzu Allah yake cewa za ka yi addu'a Allah ya karba shi yasa ka ji tsoron Allah sanda kake zuwa ka kwaso dukiyar mutane a ofis ka zo ka ciyar da ƴaƴanka ka ciyar da matanka ka ji tsoron Allah ka je kai kasuwanci ta hanyar haram ko 419 ko ka shiga kasuwa da jahilci duk waɗannan hanyoyin cin haram ne suna da yawa to ka ji tsoron Allah akan haka a taƙaicen taƙaitawa jama'a in aka samu ɗa ne tarbiyya irin wannan aka kula da tarbiyyar shi in Allah ya so